biyar ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 15 ga watan September shekara miladiya ta 2018 wannan shine katat na 189 cikin jerin girkasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ونفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرائي الدمشقي وندى أكتسن بسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وندى نتافي زاد المعاد موسوعة لنتاريه من زان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتافي لنكون دروانك دنجن دا تفرك الرأيوة دا الدين da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi da mu gushe ba muna bidiyon al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alaihi a inda yake mana bayani akan tarihin farkon musulunci a Makka da abubuwan da suka faru na cutarwar da Quraishawa suka dosa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har muka zo kan inda yake bayani akan kissar Isra'i da Mi'raj zamu tashi inda yake cewa faslun thumma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi jasadihi ala sahihi min al-masjid al-harami ila bayt al-maqdis yace ga wata gaba wanda ke bayani akan labarin tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Baitul Maqdis sannan kuma tafiya zuwa sama daga Baitul Maqdis zuwa sama inda ya karbo sallah malam yace sannan kuma sai aka yi Isra'i tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi jasadihi aka tafi da shi da jikinsa ala sahih bisa magana mafi inganci daga masallaci ne alfarma zuwa Baitul Maqdis a kasar Palestine rakiban ala al-buraq yana haye da buraka wata dabba mai saurin tsiyadin nan suhbata jibrila alaihi masallatu wassalam abokin tafiyar sa shine babban mala'ika ar-ruhul amin jibrilu alaihi salam wa ala nabiyyina salam fa nazala hunaka yaya da zango a wannan wurin Baitul Maqdis wa salla bil anbiya'i imaman yi musu salla su annabawa Allah ya tara su ga baki ɗayan su yi musu salla a matsayin limami kamar da ya tabbata a cikin hadisin Muslim daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya ta Abu Huraira dukkan sun zo da wannan magana wa rabata al-buraqa bi halakati bab al-masjid ya daure wannan buraka a jikin wani karfe dake kofar masallacin dunan muka kwana zamu tashi a inda yake cewa wa kad qila innahu nazala bi baiti lahm yazo cewa yaya da zango a baiti lahm baiti lahm shine kauye ko kuma garin da aka yi fi annabi Isa alaihi salam amma riwaya da ta kawo wannan batutu riwaya ce shazza ba ta tabbata ba wa sallati aka ce yayi salla a wannan wajen walam yasihha zalika anhu albatta da dai wannan bai inganta daga gare shi ba salawatullahi wa salamuhu alayhi al-imam an-nasa'i shine ya rawaito asalin riwaya da ta kawo wannan a cikin as-sunan dinsa kuma riwaya ce munkara haka al-imam al-bazzar da imam al-tabarani da imam al-baihaqi a cikin dalail an-nubuwa dukkanin sun fitar da wannan magana a cikin riwayoyin su wanda a cikin isnadin akwai mutum mai suna ishaq ibn zabarnak ibn Zabarnak wa wanda malamai da dama sun ce da'ifi ne don haka riwaya ce munkara ba za a karbe ta ba wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa thumma urija bihi tilka al-laylata min baitil maqdis ila sama'id dunya sannan a wannan daren aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Baitul Maqdis zuwa sama ta ƙasa fastaftaha lahu jibrilu ya nemi a bude musu kofa fa futihala aka bude musu fara'a hunalika adama أبا البشري أولا سوى من رأى الله صلى الله عليه وسلم يجا آدم بابا متاني عليه السلام فسلم عليه يما آدم سلم فرد عليه السلام آدم عليه السلام يما يرود من رأى الله صلى الله عليه وسلم وانا سلم ورحب به يمشي لاني مرابا مرحبا دانا وأقر بنبوته يتبتد أن نفس من ذن الله صلى الله عليه وسلم لاني مرابا دانا النبي نكرش الزمن وأراه الله أرواح السعداء أن يمينه وأرواح الأشقياء أن يساره الله يمينا ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم rayukan mutane waɗanda suka tsira ta damansa Allah ka samu a ciki da kuma rayukan mutane waɗanda za su shiga cikin tsiya da bala'i Allah ka tsare mu su kuma ta hagun da shi thumma urija bihi ila as-sama'i as-saniya sannan aka ƙara haurawa da shi sama ta biyu fastaftaha lahu jibrilu ya sake neman a bude musu kofa fara'a fiha yahya bin zakariya وعيسى ابن مريم انني كما اسمت بيو يجا النبا ونن غدا بيو يحيى ابن زكريا عليه السلام وعيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام فلقيهما وسلم عليهما يغنس يمس سلم فرد عليه سكا ميمس ده سلم ورحب به سكا يمشي لالي مرحبا مرحبا wa aqarra bi nubuwati suma suka tabbatar da annabinsa thumma urija bihi ila as-sama'i as-salifa faraa fiha yusuf as-siddiq sannan aka hau da shi sama ta uku aka nemi a bude aka bude suka shiga sai suka ga annabi yusuf as-siddiq wannan annabi da Allah ya mishi taki yusufu ayyuha as-siddiq salawatullahi wa salamuhu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa sai na ganshi an bashi rabin kyau rabin kyan duniya gaba ɗaya na shi fa sallama alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa annabi Yusuf alaihi salam sallama faradda alaihi yayin mai da sallama sa warhab bihi yayi marhaban da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa aqarra bi nubuwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'i rabi'a sannan aka sake haura manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cikin sama ta hudu fara'a fiha idrisa sai ga annabi idris alaihi salam fa sallama alaihi ya gaishe shi ya mai sallama wa rahaba bihi ya mishi lali maraba wa aqarra bi nubuwatihi kuma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'i al-khamisa sannan aka haure shi zuwa sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran sai ga harun dan uwan annabi musa alaihi salam wa ala harun fa sallama alaihi wa rahaba bih ya mishi sallama ya gaishe shi wa aqarra bi nubuwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'i as-sadisa falaqiya fiha musa ibn imran aka hau sama ta shidda anan kuma ya gamu da annabi Musa dan Imran alaihi salam ta sallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwati annabi Isa annabi Musa alaihi salam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya gaishe shi ya tabbatar da annabta sa ya mishi barka da zuwa falamma jawazahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ya wuce inda annabi Musa yake baka Musa annabi Musa sai ta kuka faqila lahu ma yubkika aka ce me yasa kake kuka faqala abki li anna gulaman du'ifa min ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi akthar mimma yadkhulha min ummati ina kuka ne saboda wannan annabi da aka aiko shi yayi a bayana yanzu jama'ar shi za su fina wa yawa aljanna al-imam al-hafiz ibn hajar ya tattauna anan dan tabbatar da cewa wannan ba wai hasada ce annabi Musa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma gibda ce ta fatan ina ma a ce shi ma ya samu alfarma irin kwatankwacin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu haka ya tattauna a cikin Fathul Bari inda yake sharhi akan wannan hadisi malan ya ci gaba da cewa sai kuma aka ce a cikin hadisin yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimma yadkhulaha min ummati thumma urija bihi ila as-sama'i as-sabi'a. Sannan sai aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama ta bakwai, falaki ya fiha ibrahima, sai ga baban shi ibrahimu alaihi salam, fa sallama alaihi, ibrahimu ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa rahaba bihi, ya mishi barka da zuwa, wa aqarra bi nubuwati, ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma rufiya ila sidratil muntaha, sannan aka ƙara yin sama da shi zuwa ga sidratul muntaha, magariyar tikewa. Thumma rufi'a lahu albaytul ma'mur, sannan kuma aka nuna masa albaytul ma'mur, wannan daki na sama wanda mala'iku suke kewaya shi ko da yaushe kamar yadda ake kewaye dakin Ka'aba. Thumma urija bihi ila aljabbar jalla jalalu, sannan aka haure shi zuwa gurin Allah aljabbar madaukakin sarki. Fadana minhu, ya kusanci Allah, hatta kana qaba qausaini aw adna, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kusa da shi, kusancin har kusan kamar a ce kamar dani biyu ko kasa da haka. Fa auha ila abdihi ma auha, Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon shi wahayin abinda yayi masa wahayi. Wa farada alaihi 50 salata, ya bashi salloli 50. To wannan gabata fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna, malam zai yi mana maganganu akan ta anan gaba kadan insha Allah, bayan fasalla guda uku zai magana akan mukhalafat wadanda Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namr yayi a cikin riwaya sata Isra'i wanda ke cikin Sahihul Bukhari, a can karshen Sahihul Bukhari cikin kitabut tauhid, wadda ta zo da sabani har wajen guda goma. Idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuka za su iya tunawa, a can baya mun dan tattauna akan wasu matsalolin da wannan hadisi ya samu daga littafin Fathul Bari na shi al-Imamu al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi. Wannan tana daga cikin awham wanda shi Shariq Ibn Abdullahi ya samu kanshi a ciki, kamar a ce anan al-Imamu Ibn al-Qayyim bai fada ku akai ba sai ya cusa ta a cikin magana. Akwai maganganun da dama da malamai suka yi tun daga kan Abu Sulaiman al-Khattabi, su al-Imamu Abdul Haqq al-Ishbili, da waɗanda suka biyo bayan su sa Imam al-Bayhaqi, dukkanin su malamai ne da suka tattauna akan wannan mas'ala, sa Imam ad-Dawraqutni, sai kuma shi karshe ga baki daya shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar, wanda duk da irin yadda yake kokarin kare Bukhari daga wasu ɗan matsaloli da wasu malamai suka taso da kura akan su, ga wannan wajen shi da kanshi yayi conceding defeat, ya yadda cewa akwai matsaloli a cikin wannan riwaya, ya kuma faɗi hikimar da ta sa Bukhari ya kawo wannan riwaya da abubuwan da suka yi da alaka da haka. Wannan mas'ala ce sananniya a cikin ainihin karatu, wallahu ta'ala a'lam. Ya dai mu zo mu ji wannan magana a gaba insha Allah. To anan shi ma me tahqiqin wato sussu al-ma'ud sun yi wani ta'liki da yake hadhihi al-jumlatu min az-ziyarat allati akhrajaha al-bukhari fi sahihihi, wannan jumla ta fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna, tana daga cikin abin da Bukhari ya fitar a cikin as-sahihinsa a cikin Fathul Bari mujalladi na 13 daga shafi na 399 zuwa 406 min tariqi Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namr, ta hanyar wannan malami wanda laysa bil qawi, wa hiya min awhamihi allati tafarrada biha, wannan suna daga cikin kurakuran da Shariq ya kaɗaitu da su. Fa kana ala al muallif rahimahullahu an yunabbiha ala zalika, ya kamata a ce shi malam Ibn Qayyim al Jawziyya Allah ya gafarta mishi ya faɗa kar akan wannan. Fa kad qala al khattabi inna alladhi waqa'a fi hadhihi al riwaya min nisbati tadallil al jabbar azza wa jalla mukhalifun li ammati السلف والعلماء وأهل التفسير. الإمام أبو سليمان حمد الخطابي رحمة الله عليه نتشوى أبن دعك بينا عن النتشوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنش الله كسنشي ما قام قوسين أو أدنى بوي كسنشي قد جبريل دولا ستر با يا سابع وأبن دعك قباء دائما قباء تاسك أكي دمع لمن تفسير من تقدم منهم ومن تأخر, na farkon su da na karshe wa qadru ya hadha al hadith an anas min tariq min ghayr tariq sharik fa lam yadhkur fi hadhihi al alfaz al sharia arwaita wannan hadithin ta wata hanya daban zuwa ga Anas ba hanyar sharik ba ba tare da waɗannan kalmomi masu rashin kyau ba wa zalika mimma yuqil dhan daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin zato annaha sabiratun min jihati sharik cewa daga gare shi ne wannan kalmomi wa qala abdul hattab al ishbili fi al jam' bayna al sahihayn zada fihi sharikun ziyadatan majhula abdul haq a cikin al jam' bayna al sahihayn yace sharik ya ƙara wani abu da ba a san shi ba anan wa ata fihi bi alfazin ghayr ma'rufa ya kawo kalmomin da ba a san su ba wa qadra wal isra'a jama'atun min al huffaz fa lam ya'ti ahadun minhum bima ata bihi sharikun malamai da dama daga cikin mahaddata hadisi sun rawaito kissa isra'i ba su kawo irin abin da shariku ya kawo ba wa sharikun laysa bil hafiz shariku ba ya cikin lissafin manyan malaman hadisi wa qala al hafiz ibn kasir fi tafsirihi a cikin tafsirin ibn kasir a cikin mujalladi na uku yake cewa inna sharik ibn abdullah ibn abi lam ittarara fi hadha al hadith lalle sharik yayi rawqafa a wannan hadisi wa sa'a hibbuhu hadda shi tayi muni wa lam yadbathu bi kiyaye hadithin ba wa qad qala al hafiz abu bakr al bayhaqi haka al bayhaqi rahmatullahi alayhi yake cewa fi hadith sharik ziyaratun tafarrada biha ala مذهب من زعم انه راى انه صلى الله عليه وسلم راى الله عز وجل يعني قوله ثم دل الجبار رب العزه فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى مالن بهقي yake cewa a cikin ziyada ta sharik akwai kalma wadda take bata inganta ba wacce take goyen bayan ra'ayin masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijin sa shine fadin sa a cikin hadisin sannan kuma sai Allah ya kusanto zuwa ga Muhammadu alaihi salatu wassalam kusantowa sosai wa qawlu Aisha ibn Mas'ud wa Abi Huraira fi hamlihim hadhihi al-ayat ala ru'yatihi Jibrila asah yace yadda Aisha da Ibn Mas'ud da Abu Huraira suka fassara wannan aya akan cewa Jibrilu ne wanda manzon Allah ya gani din nan يافي إنجنشي إنجي بيهكي وقال ابن كثير وهذا الذي قاله البيهكي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق دي ابن كثير يكا ونم مغانا سيكي ونم مغانا تبيهكي تشيكسكيا فإن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك أبو ذر الجفاري يتم بي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتشي يا منزان الله كوكا غؤ بينجي جنكا قال نور أنا أراه حسكي دي إنان إسان جنشي وفي رواية رأيت نورا نيدي حسكي نغني أخرجه مسلم وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام للي جبريل ني أكا غني كما ثبت في الصحيحين أنا عائشة أم المؤمنين كما يدي ذوتكين بخاري دا مسلم دا عائشة والمؤمنين رضي الله عنها وعن ابن مسعود دكما ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة حكا نما هر إلى يوم أتكين صحيح مسلم دي دا أبو هريرة ولا يعرف لهم مخالف باسن wanda ya saba musu ba a cikin salaf magabata sawoyin su to gaji wannan dogon taliki da suka yi wanda zamu ji wasu maganganu ma su kara fito da wannan fili a gaba kadan insha Allah a takeice yake cewa fa auha ila abdihi ma auha wa farada alaihi 50 salatan Allah ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da al'ummar sa salla 50 a tsakanin dare da wuni faraja hatta marra ala Musa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya dawo yana farin ciki ya wuce ta inda annabi Musa yake a sama ta shida kenan ko fa qala lahu sai Musa ya ce masa bima umirta me aka baka umarni ka je kai qala bi 50 salatan yace an bani salloli 50 qala inna ummataka la tatiku dalika al'ummaka ba za su iya sallah 50 a rana ba irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif ka je gun Allah ubangijinka ka koma ka roke shi rangwanta li ummatik dan al'ummaka faltafata ila jibrila ka annahu yastashiruhu fi dhalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya kalli jibrilu alama yana neman shawara ne ka gani ko a ji maganar wannan annabi mai amfani da experience dinsa mu koma mu nemi sauki din fa ashara an na'am in shi'ita sai jibrilu alaihi salam ya masa nuni dake fassara ma'anar cewa in kana ganin zaka iya komawa ni ba ni da matsala fa'ala bihi jibrilu hatta ata bihi aljabbara tabarakata wa ta'ala sai jibrilu ya kara hauda shi sama suka koma sama har suka zo wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fi makanihi Allah yana wurin da yake malam yace hadha lafz al-bukhari fi ba'd at-turuq wannan lafazin bukhari ne a wasu hanyoyi shine dai wancan lafazin yana nufin wannan ya daga cikin mukhalafat na ainihin wato shariku ibn abdullahi ibn abi namr din nan cewa sun koma wurin da Allah yake kamar ya saki zuwa ya saki ganin Allah inda ya ganshi da yana daga cikin mukhalafat din kaga anan malam ibn qaymi ya fada ku zuwa ga mukhalafata da kasancewa ta shadza dan haka ya nuni zuwa ga cewa yace wannan wani daga cikin lafuzan bukhari ne ya kawo ta fawada'a anhu ashara sai aka sauke goma wanda an rage kenan zuwa 40 thumma unzila hatta marra bi Musa aka sake saukowa aka sake komawa inda annabi Musa yake fa akhbarahu ya bai Musa labari fa qala Musa yace irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif koma dai gun ubangijinka ka sake roƙon sauki a dai sake maka sauki fa lam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushi ba yana kai kawo ya je ya dawo tsakanin wajen da annabi Musa yake a sama ta shida da can ainihin wato sidratul muntaha ko abin da ke gaba da ita har sai da Allah subhanahu wataala ya rangwanta mishi shi da al'ummarsa aka mai da sallolin nan guda biyar kowace daya tana zaman goma kenan fa amarahu Musa bir ruju'i wa su'al at-takhfif annan ma dai annabi Musa ya ce mishi ka sake komawa ka sake neman ragi fa qala yace qad istahaytu min rabbi ina jin kunyar ubangiji na neman saukin yayi yawa walakin arda wa usallimu na yarda na miƙa wuya falamma ba'du nada munadin kab ambaitu faridati wa khaffaftu an ibadi daga nan kuma sai aka sa wani mai shela yayi shela cewa an riga an zartar da hukunci iya biyar din nan kuma na sa mabayina sauki a cikin hukuncin wannan riwaya kamar yadda muka ambata tun farko tana daga cikin riwayoyi waɗanda suke Imam al-Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim Bukhari ya fitar a cikin Dhikrul Malaika a Bada'ul Khalqi kenan ya fitar kuma a cikin Babul Mi'raj al-Imam Muslim a cikin Kitabul Iman haka baya ga shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar shi ma daga Anas dan Malik wato riwayoyi ne daban-daban shi malam Ibn al-Qayyim kokarin takaita su ya hada su daga riwaya kala daban-daban akwai riwayar Bukhari da Muslim daga Anas da Abu Dharr al-Ghifari wa wanda kuma akwai kuma wata riwaya ta Bukhari da Muslim daga Anas daga Malik ibn Sa'sa riwayatu sahabiyyin an sahabi sannan akwai kuma wata riwaya ta Muslim wanda ya kadaice da ita daga Sabit al-Bunani daga Anas dan Malik sai kuma riwaya wata daban wanda Bukhari ya kadaice da ita ita ce riwayar Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr daga Anas dan Malik ita ce wannan ta kadaice da matsalolin amma waɗancan duka riwayoyi ne wanda suke tabbatattu ba su da wani kura a tare da su insha Allah malam yace wa ikhtalafa as-sahaba sahabbai sun yi sabani sai suka ce hal ra'a rabbahu tilkal lailata amla wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijin sa mai girma da daukaka a wannan dare wasu kuma suka ce bai ganshi ba fasaha an ibn abbas annahu ra'a rabbahu ya inganta daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijin sa ibn abbas ya bada fatuwa da haka kamar yadda ibn abi shayba ya ruwaito a cikin musannaf dinsa da al-Imam An-Nasa'i a cikin al-Kubra a cikin as-Sunan al-Kubra haka kuma al-Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Kitabus Sunna dukkan su sun ruwaito ta hanyoyi mabambanta zuwa ga sahabi Abdullahi dan Abbas da isnadi sahih. Wa qala wa saha anhu annahu qala, kuma ya inganta dai har ila yau daga shi Ibnu Abbas din cewa ra'ahu bi fuadi, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne da zuciyarsa. Wannan shine abinda al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito, haka al-Imam Ad-Darqutni Abu al-Hasan a cikin kitabun ru'ya, littafin da Darqutni musamman yayin shi dan tattara hadisai da ayoyi da maganganun malaman farko akan hukuncen ganin Allah da a duniya da al-kiyama da aljanna da isra'i da waye, duk abin da ke da alaka da ganin Allah ya tattara a cikin juz'i guda, shine kitabun ru'ya na al-Imam Abu al-Hasan Ad-Darqutni, babban malamin hadisi Allah ubangiji ya gafarta mishi. To shi ya ruwaito wannan magana cewa ra'ahu bi fuadi, haka al-Imam Muslim shi ma ya ruwaito, haka kuma al-Imam At-Tirmidhi a cikin as-Sunan dinsa a cikin kitabu tafsir, cikin tafsirin suratul Najm. Malam ya ci gaba da cewa wa saha an Aishata wa Ibn Mas'ud inkaru zalika, yayin da kuma ya tabbata daga Aisha da kuma Ibn Mas'ud su kuma sun yi inkarin wannan. Muslim ya ruwaito daga gare su, wa qala, suka ce inna qawluhu, cewa fadin sa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, lalle haqiqa ya ganshi nazlatan ukhra, wani ganin a wani karam 'inda sidratil muntaha, a kusa da ko a bigiran magariyar tikewa, kamar yadda yake cikin suratul Najmi, innama huwa jibrilu, suka ce jibrilu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi gani na biyu a cikin asalin surarsa. Dama ya taba ganin shi gani na farko a farfajiyar garin Makka, inda ya tokare ko ina ba a ganin komai sai shi, ya tokare gaba daya sararin samaniyar da ido bai iya gani. Sai kuma a wannan karan, a lokacin da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan magariya, yace ni iya inda aka bani izinin in je kenan, sai manzon Allah ya waiga sai ya ganshi a wannan sura. To wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan tafsirin daga Aisha da sahabi Abdullahi dan Mas'ud a cikin as-sahih dinsa, haka kuma baya ga shi al-Imam At-Tirmidhi ma ya rawaito, al-Imam Muslim ma kamar yadda ambata tun farko ya rawaito daga Ibn Mas'ud. Dukkanin su in ka duba babukan da ke bayani akan kitabut tafsir na suratul Najmi, za ka ga wannan ainihin wato karatu. To wannan magana sune ra'ayoyi guda biyu shahararru daga sahabbai, bangare na farko daga Ibn Mas'ud, ɗayan bangare daga Ibn Abbas shine mai tabbatar da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, a riwaya ta farko itlaqan ba tare da kaidi ba, a riwaya ta biyu ta Imam Ad-Darqutni da kaidin cewa a mafarki ne, amin da zuciyarsa a mafarki din kenan. Ina fata mun gane. To wannan kuma shine magana mafi inganci kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah. Wa saha an Abi Dharr annahu sa'alahu hal ra'aita rabbak, sannan mun ji a baya ya tabbata daga Abu Dharr kamar yadda Muslim ya fitar a cikin kitabul iman, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah, ko kaga Allah ubangijinka? Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace nurun anna arahu, haske dai na gani, ina zan iya ganin sa, ai hala baini wa baina ru'yatihi an-nur, yace haske ma'anarsa haske ya sha makanta tsakanina da tsakanin ganin sa. Wannan haske shine hijabur rabb, wato shine shamakin da Allah yake sha makanta kanshi daga halittu, kama qala fi lafdin akhar, kama yadda ya fada wa lafazin yake cewa ra'aitu nuran, haske na gani. Malam ya ci gaba da cewa wa qad haka Usman ibn Sa'id ad-Darimi ittifaq as-sahabati ala annahu lam yara, sai kuma al-Imam Sa'id Usman ibn Sa'id ad-Darimi a cikin littafin kitabur raddi ala al-Jahmiyya ya hakaito a cikin shafi na 144 na littafin nan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai ga Allah ba. Wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah qaddasa Allah ruhahu, malam ibn qayyim yake cewa malamin musulunci ibn taymiyah, Allah ubangiji ya sa ma ran shi albarka, Allah ya kara darajarsa a lahira, ya ce laysa qawl ibn abbas innahu ra'ahu munaqidan li hadha, magana ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah bata cin karo da wannan zancen cewa sahabbai sun yi ittifaki akan bai ga Allah ba wala qauluhu ra'ahu bi fuadi haka nan fadin shi cewa ya ganshi da zuciya shi ma baya cin karo da wannan ittifakin saboda mene wa qarsaha anhu annahu qala saboda ya tabbata shi daga manzon Allah din ya ce ra'aytu rabbi tabaaraka wa ta'ala naga Allah ubangiji na madaukakin sarki wannan wani bangare ne na wani hadisi dogo wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da al-Imam Tirmidhi da daga Ibn Abbas sannan shi kanshi kuma Ahmad ya kara fitarwa da Tirmidhi ya ila yau daga sahabi Mu'adh ibn Jabal babban malami daga cikin sahabbai har ila yau Imam Ahmad ya kara fitarwa daga sahabi Abdurrahman daga malam Abdurrahman dan Ayyash tabi'i yace an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka riwaya ce mashhuriya tabbataciya cewa manzon Allah ya ce ya ga Allah ubangijin sa Ibn Abbas ma ya ce manzon Allah ya ga Allah sahabbai kuma suka ce bai ga Allah ba to sai an hada riwayoyin ba sa cin karo da juna wannan zancen da Ibn Qayyim al-Jawziyya yake nuni zuwa gare shi anan yace daga malamin shi Ibn Taymiya a zahiri ya cirato shi ne da ma'ana bai cirato shi da lafazin shi ba ya kallin ma'anar abinda Ibn Taymiya ya faɗa ne a wurare daban-daban sai ya sassaka shi ta yu bayan a wuraren da a yanzu zaka iya karantawa inda Ibn Taymiya ya faɗa ta yu a zaman karatu a majalisin sa ya koya musu wannan karatun shi da su baka da baka dan haka riwayar da yake yi tana ma gaba da abinda za iya cewa rubutacce din in ka kuma wurare daban-daban da Ibn Taymiya yayi wannan magana akwai littafin Jami'ul Masail a cikin inda yayi magana akan mas'ala game da mas'alatu ru'yatillah a cikin juz'i na farko nashi sannan a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 5 nan ma ya tattauna akan mas'ala kana littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql nan ma ya tattauna akan ta da littafin Bayanu Talbisil Jahmiyya anan yayi tattaunawa mai tsayi shafuka da yawa akan mas'alar ganin Allah haka littafin Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya fi Naqd Kalam Shi'at Al-Qadariyya haka littafin Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra wanda idan ka samu bugu wanda ke dauke da takikin Dr. Ahmad Ibn Abd Al-Muhsin At-Tuwayjiri zaka ga shi kanshi ya tattauna a cikin ta'alikin sa da yake ma wannan bugu tattaunawa mai matukar takaita bayanan da kuma kaiwa zuwa ga hakikin da muke fadi anan insha Allah wallahu ta'ala a'lam malan ya cigaba da cewa inji Ibn Taymiya daga Ibn Qayyim walakin lam yakun hadha fil isra to amma ganin Allah din da ya tabbata manzon Allah ya fada da wanda Ibn Abbas yake nuni zuwa gare shi to ba Isra'i bane ba a wannan tafiyar ta dare bane walakin kana fil madinati lamahtu bisa anhum fi salati subh ya faru ne a garin Madina lokacin da aka katange musu shi daga sallar asuba wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bacci yayi mai nauyi bai tashi yazo sallar asuba akan lokacin da ya saba zuwa ba to sai mafarki na musamman a wannan mafarkin ne yaga Allah subhanahu wataala wannan kuma ya tabbata kuma tunda mafarkin annabawa gaskiya ne to wajibi ne a gaskata cewa yaga Allah da ثم أخبرهم الرؤية الله الرؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه سنن يباس العبار سوى ياغ الله أبنجد انساء أولنا بتشيد يي أولنا دري وانا شيني حديث دا أكثني سنني حديث اختصام الملأ الأعلى حديث اختصام الملأ الأعلى حديث بياني أكن تشي كتشيدا متانن سمسكي akan magana idan an yi wahayi wannan a ji ƙara din nan da sauransu hadisi ne tabbatacce nan a cikin littafin Imam Ahmad Ibn Hanbal daga Mu'adh dan Jabal kamar yadda muka ji kuma al-Imam At-Tabarani ya fitar da shi a cikin kitabud du'a daga Abu Ubaida Ibn al-Jarrah Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 3100 da lamba 69 sai dai al-Khatib al-Baghdadi shine ya rubuta wata riwaya wata ke da wani ƙari shazi a farko cewa abin ya faru ne a Isra'i to wannan ƙarin cewa a Isra'i ne daren Isra'i shine abin da yake bai inganta ba, amma riwaya ce tabbatacciya babu ko kura akan ta insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa wa ala hadha banal imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, a karkashin wannan ne imamu Ahmad yayi gini ya kafa hujja yace na'am ra'ahu haqqan, gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne ya ga Allah. Fa inna ru'yal anbiya'i haqqun, dan mafarkin annabawa gaskiya ne, wala budda, ba makawa dole a gaskata wannan. Walakin lam yaqul Ahmad rahimahullahu ta'ala innahu ra'ahu bi'aynay ra'sihi yaqza, amma imamu Ahmad bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da idanunsa na jikin kanshi ba, keke da keke ido biyu ba. Imam Ahmad bai ce haka ba. Wa man haka anhu zalika, wanda suka hakaito haka daga gare shi, faqad wahima alayhi, sun yi ban kaurani, wato garin ruwaito magana shi ne, sai suka canza magana sai ma'anata ta bayu zuwa ga cewa kamar yana cewa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ido da ido. Walakin qala marra, abinda yace wani lokaci ra'ahu, ya ga Allah. Wa marratan qala ra'ahu bi fuadi, wani lokaci kuma yace ya ganshi da zuciyarsa. Fa hukiyat anhu riwayatani, sai aka ruwaito waɗannan riwayan guda biyu daga gare shi. Wa hukiyat anhu thalitha min tasarrufi ba'di ashabi, ta uku kuma aka ruwaito ta, amma sai ya zama an ruwaito ta da tasarrufi, wasu daga cikin ɗalibansa sun yi dan abin nan adulterating asalin maganar da ya faɗa. Annahu ra'ahu bi ayni ra'si, suka ce ya ganshi, ya ce wai annabi ya ga Allah da ido biyu ne kurukuru. Wa hadhihi nususu ahmada mawjudatun laysa fiha zalika, alhalin in ka koma ka kalli nassoshin da aka rubuta daga Imam Ahmad ga sanan a ko ina, to ba sa nuni zuwa ga haka, san ba su zo da wannan karatun a cikin su ba. Wallahu ta'ala alam. Wa amma qawlu ibn Abbas innahu ra'ahu bi fuadihi marratayn, magana kuwa ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da zuciyarsa so biyu. Fa in kana istinaduhu ila qawlihi ta'ala, idan ya zama ibn Abbas wajen wannan magana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wataala ne so biyu da zuciyarsa, idan ya zama madogara ibn Abbas shine fadin Allah, ma kadhaba alfuadu mara, zuciyarsa bata ƙaryata abinda ta gani ba. Thumma qala, sannan kuma yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, haqiqa kuma ya ganshi wani gani daban. Wadhahiru annahu mustaniduhu, a zahiri wannan ita ce madogararsa. Haka ibn abi shayba ya rawaito daga gare shi da al-imamu tabari a cikin tafsirinsa. Wa qad saha anhu sallallahu alaihi wasallama anna hadha al-mar'i jibril, to ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya fassara cewa wannan abun da ya gani anan din ma kadhabal fuadu mara, da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, cewa wannan ra'a din nan wa ya gani, jibrilu ne shi da kanshi manzo Allah ya fassara haka. Ra'ahu marrataini fi suratihi allati khuliqa 'alayha, ya ganshi sau biyu a cikin surarsa a asalin halittarsa da Allah ya halicce shi a kai, kamar yadda al-imamu Muslim ibn al-Hajjaj ya fitar daga Aisha marfu'an daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace na ganshi yana da fukafukai guda 600 suna tokare iya inda ido ke iya gani. To wannan shine gani biyun da ya masa ma kadhabal fuadu ma ra'a, da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, annabi dan alaihi salatu wasalam da kanshi ya fassara cewa jibrilu ya gani abinda ayat take nufi kenan. Malam yace wa qawlu ibn Abbas hadha huwa mustanadu al-imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi, wallahu a'lam. Kuma wannan magana ta ibn Abbas ita ce madogaran al-imam Ahmad da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala ne da zuciyarsa, Allah shine mafi sanin daidai. Wa amma qawluhu ta'ala fi suratin najmi, fadan Allah subhanahu wataala ko da ya fada a dai suratin najmi da yake cewa thumma dana fatadalla, sannan ya zo kusa fatadalla. Malamai suna cewa akwai taqdim wa ta'khir, kamar da muka tattauna a baya asalin ma'anar shi summa tadalla fadana, amma saboda siyakin ayoyin da ya taho sai aka yi wannan taqdim wa ta'khir, summa tadalla, sannan ya zo kusa fadana ya kusance shi sosai fa huwa ghairu dunuwi wa tadalli fi qissatil isra wannan da ake ambata anan ya wancan ne ba wancan bane wanda yake cikin isra'i qissar isra'i din nan fa innal ladhi fi suratil najmi dumu wanda yake cikin suratil najmi huwa dunuwi jibrila wa tadalli shine kusanci da jibrilu kama kalat aisha ibn mas'ud kamar yadda muka ji daga aisha da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma wasiyaku yadullu alayhi domin siyakin ayar yana nuni izuwa ga haka fa innahu qala domin allah ya ce ne allamahu da yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha sai allah yace allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla kaga duka damirin yana komawa ne ga wancan malamin nasa da Allah ya ce allamahu shadidul quwa wani mai karfin tsiya shine ya koya mishi alqur'anin nan shine malaika jibrilu zumiratin fastawa wanda yake da karfi mirradin shine karfi din fastawa har ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a cikin sarari mafi sama thumma dana fatadalla sannan ya kusance shi ya ƙara kusa da shi kaga duka siyakin ayar na nuni izuwa ga labarin jibrilu ake fa kana qaba qausaini aw adna sai yace huwa jibrilu zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla faddama'iru kulluha duk wannan lamiran lamirin sunan da yake cikin waɗannan fi'ilan allamahu da fastawa kaza da sauransu da nafata dalla duka suna komawa ne raji'atun ila hadha almuallimi shadidul quwa suna komawa ne zuwa ga wannan malamin nashi mai karfin tsiya din nan wa huwa zulmirra shine ma'abucin almirra ay alquwa karfi wa huwa alladhi stawa bil ufuqil a'la shine daidaita a cikin sararin samaniya inda ya ganshi din ko mun gane ya ganshi a cikin sararin samaniya ya ganshi yace wa huwa alladhi dana fatadalla shine ya kusance shi yazo kusa da shi fa kana min muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya zama yana kusa da manzon allah sallallahu alaihi wasallama qadara qausaini aw adna gurgudan baka biyu ko kuma kasa da haka fa amma dunu wa tadalli alladhi fi hadith al-isra wancan kusanci kuwa wanda ke cikin hadisin isra'i fa zalika sarihun fi annahu dunuwur rabbi tabaraka wa ta'ala wa tadalli wannan yana nuni izuwa ga zahiri cewa kusantowa Allah subhanahu wa ta'ala ne da kusantowa izuwa gare shi sai dai mun ji wannan gabar da ke nuni izuwa ga haka gaba ce da ta zo a cikin riwayar Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr wacce Bukhari ya fitar wacce take daga cikin auham da shi wannan malamin Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr rahmatullahi alayhi malam ya ci gaba da cewa wala yu'arradu fi suratul najmi lidhalika bala a koma suratul najmi dan nemo wannan magana ba bal fiha annahu ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha abinda ke cikin ta shine ya ganshi wani gani din a cikin sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha wa hadha huwa jibrilu wanda aka gani a sidratul muntaha shine jibrilu ra'ahu muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala suratihi marrati manzon allah alaihi salatu wassalam ya ga jibrilu a bisa tsantsar halittarsa sau biyu marratan fil ardi karo na farko a nan duniya wa marratan inda sidratul muntaha karo na biyu kuma a wajen wannan magariya ta takewa wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai malam yace fasl ga wata gaba falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akhbarahum bima ra'ahu bima arahu Allah azza wa jalla min ayati al-kubra yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari a garin makka sai bai mutanen makka labarin abinda Allah ya nuna mishi na manyan ayoyin Allah fashtadda takdhibuhum sai ƙaryatawa su ta tsananta suka ƙara ƙaryatawa akan ƙaryatawa su dama sun ƙaryata annabta da manzantarsa alaihi salatu wassalam ana ta taɓarza da su sai kuma ga wannan labari ya zo musu wanda yake ya zama musu jarabawa kamar da Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu yunirihu min ayatina ko sai Allah ya ci gaba da cewa wa atina musa kitaba wajalnahu li bani isra'ila inda yake cewa zai jarabce su akai cewa jarabawa ce har wasu da suka yi imani sun shiga cikin jarabawa wanda suka yi imani kafin nan rainaka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unati fil qur'an yawa shi nake ne ma wajalna ru'yatan lati arainaka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unati fil qur'an da musanya wannan walaqad ara min ayati al kubra da Allah ya nuna mushi Allah ya ce mun nuna maka wadannan abubuwan su zama jarabawa ne ga mutane haka kuma wannan bishiya shajaratul zaqum ita ma jarabawa ce ga mutane Allah ka tsare mu to sai suka tsananta karyatawa cewa da kana cewa ana kawo maka wahayi mun ce ba mu yadda ba yanzu kuma ka ce mana wai ka je can inda ake bada wahayin kai da kanka kuma ka ce mu yadda ba kuma ka san ba zai yi ba hadhihi ashadu min tilka inji sabu jahili ina fata mun gane suka kiyarda wa arahum cutar wasu ta ƙara tsananta suka zauna suna ta maida abun zulaya abun dariya abun yin wasa da rashin mutunci wa dara watuhum yabu a cikin nuskha makhtuta cewa wastidra'uhum da alif da sin da ta miman kun wa dara watuhum alayhi dukkanin su ma'anar su daya ainihin darawa ita ce makida makirci to wastidra'uhum ay wa fi'luhum darawatan da aikata makirci suka ci gaba da kulla makirce kala daban-daban wasaluhu an yasifa lahum baital maqdis wajen su kureshi suka ce tunda a tarihi an san bai taba zuwa garin ba sai suka ce mishi to inda gaske ne ka je in ba ƙarya kake ba ka ba mu labarin yayin masallacin yake su kuma a cikin su akwai wanda sun sha zuwa wajen saboda kasuwanci da tafiye-tafiyen su suna kaiwa su kawo akan waɗannan hanyoyi zuwa Iliya zuwa Baitul Maqdis zuwa Al-Khalil zuwa Baitul Laham suna zuwa waɗannan wuraren a cikin ƙasar Sham dan haka su za su iya gane idan ya fada haka siffofin wurin suke ko a suka ce fada fajallahu lahu lahu hatta ayanahu Allahu akbar a daidai lokacin sai Allah ya mushi kashafi Allah ya bude mushi duniya gaba daya duk wani abu zai tare shi daga inda yake a Makka bai hangen wannan wurin sai aka ture mishi sai zama gashi ga wurin yana ganin shi yadda kake ganin mutumin da kake kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin komai yadda yake ya siffanta mushi ya siffanta musu fa tafika yukhbiruhum an ayati idan gaba su labarin a wuri kaza akwai gida mai kala kaza a wuri kaza akwai kwata mai iri kaza a wuri kaza akwai bishiya daga nan sai wata kasuwa daga nan sai kaza masallacin ga irin girman shi ga irin wundunan shi ga irin daddumar da aka shimfida mishi ya siffanta musu komai kamar yadda zaka ganshi a hoto na bidiyo mai kara ko kuma fiye da haka a lokacin babu wata fasaha ta sadarwa irin wannan da kake gani kwata-kwata babu ita salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula to amma da yake kafiri ne basu galgata ba wala yasati'una an yaruddu alayhi shay'an kowa sai dai suka yi zugum haka kamar ana ma ƴan yara tatsuniya hankalin su ya tashi sun san gaskiya ne wannan gaba daya ba za su iya karanta ta ba haka Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya akan wannan a cikin tafsirin suratul Isra'i da kuma a cikin babuka da suke magana akan fadailus sahaba Imam Muslim ma ya fitar da shi a babuka da ya kawo kitabul iman wajen ambaton zikrul masih alaihi salam ibnu maryam daga hadisin jabir dan abdullah radiyallahu anhu wa an abihi al-imam ahmad ma fitar da wata riwaya da irin wannan labarin a cikin musnadin sa daga sahabi abdullah dan abbas haka al-imam muhammad ibnu sa'ad al-basri a cikin at-tabaqat al-kubra nashi ya fitar da wata riwaya da shi da al-imam an-nasai a cikin as-sunan al-kubra da isnadi sahihi da ka kissa ce mashhuriya tabbatacciya akalla daga sahabbai uku jabir dan abdullah daga ibnu abbas da kuma sahabi abu hurairata radiyallahu anhum ajma'in wannan kissa ce tabbatacciya jama'a na daga cikin mu'jiza da karama da kuma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama
to da akai haka sai kuma suka kareta wa akhbarahum an irihim fi masrahu warju'i ya ba su labarin kuma a hanyar shi ta dawowa ya ma gamu da tawaga karabkar kasuwancin su kago din su na yan kasuwa wanda ke dauke da dukiyoyin mutanen makka in an tuna mun sha ambata cewa mutanen makka suna da dabi'a ko al'adar kasuwanci kamar yadda Allah ya bada labari ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf to sukan a yadda suke yi shine suna da madigai madugu wanda suke sun san kasuwanci sun san garuruwa sun san kuma a gari kaza abu kaza ake nema a gari kaza lokaci kaza ga irin abinda ake da demand akan shi to za a yi shekara guda ana tattara kaya na kasuwanci idan lokacin tafiya yayi sai a tafuri kaza wani lokacin wannan tafiya yayi sai a tafuri kaza so Abu Sufyana sune manyan yan kasuwan sune amintattu sune masu kaza to kowa wanda ba zai iya fita ba zai ba da dukiyarsa da jarinsa da abin kasuwancin sa idan sun dawo za a yi kamar mudaraba ne za su cire nasu wahalhalin da sauransu a bashi ribar da ya samu to sai zama akan tafi ne a cikin karabka ba ta gaza raƙumi dubu wani lokaci da yan kasuwa da bayi masu aiki da kamar ka ce escort sojoji kenan ko jarumai masu ɗauke da makamai don kare wannan dukiyar haka suke wannan tafiya za a yi wata da watanni to sai ya gaya musu cewa ya ma ga wannan karabkar tasu a hanyar dawowa wa akhbarahum an waqati qudumiha kuma har ya ba su labarin cewa wannan karabkar wannan tawaga yan kasuwa za su iso makka ne inda irin tafiyar da suke yi da ya gansu za su ci gaba da yin irin ta to bisa kiyasi za su iso wato makka ne ranan kaza suna iya wannan kiyasin ma saboda an san cewa ga irin yanayin tafiyar ga nisan wajen ga zango kaza kuma daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango kaza za ci kamar yadda yanzu a zamanance idan aka ce daga nan Zaria zuwa Abuja kilomita kaza ne to wanda ya saba tafiya ya san saurin mota da yanayin yadda ake tafiya zai iya kiyasin awa kaza ake yi ko wanda ya je ya dawo zai iya gane cewa tafiya ga magari wanda bata gamu da wata matsala wanda take kharijul husban wanda ba a lissafa da ita ba to za a yi awa kaza ne tsakanin gari kaza da gari kaza da aka gaya musu cewa wannan tawaga za ta yi kwana kaza sannan ta iso makka duk da haka mutanen nan ba su yarda ba wa kana al'amru wa akhbarahum an al'ayn alladhi yaqdimuha ya ba su labarin kuma cewa abinda ba'ir alladhi yaqdimuha raqumi kaza na wane ne kama kaza shine jagoran tafiya akan sa raqumi a gaba wanda shine jagoran raquma shine limamin su ya gaya musu cewa wannan raqumin shine a gaba wa kana al'amru kama qala kuma abin yazo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa falam yaziduhum dhalika illa nufura wannan bai ƙara musu komai ba sai ƙara janye jiki daga gaskiya sai ƙara kin gaskiya wa abad zalimuna illa kufura wadannan azzalimin mutane suka ki gaskiya sai dai kafirci al-imam Ahmad ya fitar da kissa akan wannan har ila yau daga sahabi Abdullahi dan Abbas da isnadi kyakkyawa da lafazin cewa usri bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis thumma jaa min layli min laylati an yi manzon Allah isra'i da shi kuma ya dawo a wannan daren fa haddathahum bi masirihi wa bi alamati baitul maqdis ya ba su labarin tafiyar da kuma abubuwan da ya gani to sai wa ba'irihim da kuma raqumin su fa qala nasun sai wasu mutane suka ce nahnu la nusaddiqu muhammadan bima yaqulu mun ba mu gaskata ba fartaddu kufaran sai suka koma kafirai fa daraballahu anaqahum ma abijalin wannan an kashe tare da abujalin a badar suka ki gaskatawa saboda tafiya ce da a bisa al'adar su a wancan lokacin mafi karanci shine mako biyu kwana 14 ne to yaushe za a ce yayi tafiyar da aka saba yi a kwana 14 cikin dare guda ya je ya dawo domin in zuwa da dawowa ne to su kuma zai zama 14 so biyu kenan akalla wata daya in zaka je ne kawai kai kwana to ya raya ce wannan tafiyar an yi ta cikin dare daya sai suka yi gargatawa irin waɗannan mutanen an ce akwai su kamar mutum 5 zuwa 10 suka yi ridda dukkaninsu kuma an kashe su ne a yakin Badar cikin kafirai Allah ka tsare ibn kathir ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin tafsirin sa ya tabbatar da ingancin hadisan ya kuma kawo musu shawahidu da suke ƙara mara musu baya daga cikin shahidin da ya ishara zuwa gare shi akwai riwaya al-imam al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa wacce bayhaqi ya kawo ta ta hanyar ainihin wato abin nan sahabi shaddad dan aus wanda ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi suka ce kunna ya rasulullah kaifa usriya bika lailatul isra ya akai tafiya da kai a wannan daren ya ba su labari yake gaya musu cewa inna min ayati ma aqulu lakum anni maratu bi ba'irin lakum fi makani kaza wa kaza daga cikin alamun da zan gwada muku cewa lalle nayi wannan tafiyar shine na gamu da raƙuman ku a wuri kaza da kaza ban ce ku gaskata yanzu ba ku bari idan sun iso ku tambaye su a dare kaza ga watan kaza daidai ina suke idan ya saba da inda na faɗa ba sai kun yadda da magana ta ba ai ba su labarin cewa a lokacin an ya da zango ne saboda wasu raƙuma sun bata aka tafi neman su yace duk ku tambaye su wannan kuma duka suka tambaya aka faɗa musu sai suka ce a bokanci ne sihiri ne suka ji gazgatawa saboda Allah bai musu gam da katar na su gazgatawa Allah ya tsare mu to in ya zama mutumin da ya ga irin waɗannan ayoyi yaƙin imani to ina kuma ga wanda ya zo yanzu yaƙin imani yafi saukin ai mamaki idan wani yanzu ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tubure ya ki gaskiya bai ga manzon Allah ba bai ga ayoyi ba shekara 1400 da dori tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi tantance ya kafirci fa da waɗancan da suka gani suka ji gazgatawa Allah ya tsare mu dan shi imani kamar yadda Rabi yake fada wani haske ne da sai Allah ya wurga shi a zuciyarka sannan baka dace da shi Allah ubangiji ka samu dace to haka dai al-Imam al-Bayhaqi ya bada labari na wannan abin nan wannan kissa sannan kuma ya tattauna akan cewa daga ciki akwai abubuwan da suke munkarai a cikin dalailin nubuwa daga cikin munkarin shine wanda muka ambata a baya na riwaya al-Imam an-Nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da zango a Baitul Laham garin da aka haifa Annabi Isa garin da Maryamu alaihi salam ta haifa Annabi Isa wanda Allah ya bada labarin haihuwarsa a cikin suratu Maryam to wannan shi bai tabbata ba sannan da kuma labarin cewa sayyidina Abu Bakar shine ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka siffanta mana Baitul Maqdis wannan shi ma munkari ne bai tabbata ba amma abin da ya tabbata shine shi sayyidina Abu Bakar suna zuwa sai suka yi marmara dan bana na iya suka tafi inda yake suka ce to kai ne kace duk abin da mutumin nan ya faɗa ka yadda ko ce kwarai kuwa ce to kun ji irin zan ka ji irin nan da yake faɗa in ka yadda cewa malaika ya zo ya same shi a cikin kogon dutse ya kawo mai kaza ya ce kaza ya ce Allah ne ya yi kushi kace duk ka yadda tunda ka ce abokinka ne mai gaskiya ne to yanzu kuma ka ji ya ce cikin dare guda yayi wannan dogo tafiya da me zaka ce yace musu in dai ya tabbata ya faɗa to na yadda to daga ne ya samu wannan martaba ta siddiqiyya Allah ubangiji ya kara mishi daraja da daukaka dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari Allah ya tace mishi waɗanda za su yarda da shi a wannan lokacin su waɗancan to ishara akan tunda sai ka yarda da wannan to abubuwa da dama da za su biyo baya ba za su yarda da su ba sai kuma suka ci gaba da wannan cutarwa haka ba dare ba rana suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwa kar mu manta har yanzu Ibn Qayyim yana mana muqaddima ne da shimfida akan me ya jawo har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka wannan cutarwar wata bayan wata tana ta hauhawa su ne suka tattaru suka ja zuwa ga dole ya tarsa su zuwa ga roki Allah subhanahu wataala Allah ya raba shi da su sai Allah ubangiji ya raba mishi cewa ya koma kasar Madina to daga nan ne kuma an koma Madina zai mana asalin karatu akan abinda wannan fasullan suke magana akai shine fasula ne akan jihadi to yanzu hayin zai muqaddima ne akan me ya jawo akai jihadin ba wai kai rana a tsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kashe su ba kuma ko da ya yake su mutum nawa ya kashe gabaki daya a cikin su ba irin yaki ne da ake yanzu ai ta kashe mutane ba dan akwai mutane yanzu masu kin Allah masu kin gaskiya a cikin musulmai suna kokarin canza ma'anar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ayoyi zamu zo gaba zai mana magana akan hadisin cewa an umarce ni ne yaki mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah za ga akwai takadare marasa hankali a cikin mutane yanda suke cewa wannan yana nuni zuwa ga musulunci addinin kisa ba haka bane, ba haka ma'ana hadisin take ba sam. Za mu ji fassarar shi daga malaman da suka san fassarar shi, ba wai kowa ne ya dauki hadisi kawai ya ce ga ma'anar shi ba. Akwai hadisai da dama irin waɗannan wanda in baka ba a hankali ba sai ka je kana wani zafin kai akan su, kuma ba haka shi annabi yake nufi ba. Inda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa la tusahir illa mu'minan wa la yaqut'a amaka illa taqi, kar kai abokantaka da kowa sai mumini, kada ka bari wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah. Tun wanda ya ji wannan hadisin shikenan ba zai ƙara yadda wani ya ci abincin gidan shi ba sai irin wanda ya amince da shi mai tsoron Allah ne. To ba haka hadisi yake nufi ba, san babu hadisi yake nufi. Al-Imam Hamad Abu Sulaiman Al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan da ya sharhi hadisin yace wannan hadisin ya zo ne dan bayani akan mahallul da'awa ila al-walima la muhallil haja was su'al. Mutum da zai roke ka abu ka ce wai sai in irin ka ne shi sannan zaka san mishi ba, sai in kai kana ganin kai mumini ne to kuma shi ma mumini ne, idan roko ne zaka ba kowa. Amma idan ka zo yin walima zaka kira mutane, to waɗannan sai wanda kake da zato marin jayi akan mutanen kirki ne sannan zaka kira su. Amma kaga hadisin bai faɗa ba, to amma waɗannan malami za su kalli a aikace yaya annabi ya gudanar da rayuwarsa da shi da sahabban shi da sauran mutanen da suka bi bansa da kyautatawa ya suka gudanar. To da haka ake fassara hadisan. To wannan shi ne sa sai a waye gari da gaske ana bin tafarkin salaf din, amma kawai a ɗauka ana fassarawa da ka, to wannan zai zama ne mutane suna aiki da hadisai da tunaninsu amma kuma suna danganta wannan tunanin ga salaf. Da haka wajibi ne duk abin da za a fassara wani hadisi akan shi ko wata aya a nemi meye maganganun magabata ya suka aikata shi, kada mutum ya yi gaban kanshi, Allah ya tsare mu. Malam ya ce faslun wa qad naqala ibn abi isa wa ibn ishaqa an aishata wa muawiyata radiyallahu anhuma annahuma qala. Muhammad ibn ishaq mai sira da magazi rahmatullahi alayh, al-imam Muhammad ibn ishaq ibn yasar wannan babban malami da muka yi magana akan shi a baya, ya cirato daga aisha radiyallahu anha uwar mu'minai da ita da sarkin musulmi muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu an abi annahuma qala, cewa su din sun ce. Sai dai wannan itlaqin da danganta musu wannan magana, to technically a ilmanci zai zama akwai kunshi akan sa, domin waɗannan maganganun da aka cirato daga gare su isnadin da yazo da shi bai tabbata ba, isnadin bai inganta ba daga Aisha da Muawiya radiyallahu anhuma. Al-Imam At-Tabari a cikin tafsirin sa juz'i na 14 ya tattauna akan wannan mas'ala da kore tabbatar haka daga gare su. Qala, aka ce sun ce innama kana al-isra'u bi ruhi, cewa isra'i wai da ruhinsa ne. Sannan kuma baya ga haka akwai maganganu tabbatattu aka san haka daga Aisha musamman, amma wannan bai tabbata daga gare ta ba, haka bai tabbata daga Muawiya ba. Walam yufqad jasadu, ba a nemi jikin shi aka rasa ba. Ma'ana a garin Makka idan aka ce an yi isra'in ne bi ruhihi, to ma'anar haka a wannan awanni na dare sa'ad da ya bar Makka jikin shi na nan a inda yake a kwance, to da ruhinsa kenan aka yi, ruhin ne aka tafi da shi aka je aka yi wannan ganawa da tafiya tare da shi. Yace wannan daga su Muawiya ma bai tabbata. Wani kila anil Hasan al-Basri nahu zalika, har ila yau an cira to zance kwatankwacin wannan daga al-imamu al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, shi ma wannan bai zo sarahatan daga gare shi ba, ya zo ne da wata magana wacce ke iya daukan wannan ma'ana. Walakin yambagi an yi ulama al-farqu baina an yuqala kana al-isra'u manaman wa baina an yuqala kana bi ruhihi duna jasadi, yace amma ya kamata mai kokari mu san bambanci, mu gane bambancin da idan an ce an yi isra'i ne cikin bacci, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ya faru a bacci ne, wa baina an yuqal, da kuma a ce kana bi ruhihi duna jasadihi, cewa da ruhinsa ne ba da jikinsa ba. Wa baina huma farqun azim, akwai bambanci mai girma tsakankanin su. Wa Aishatu wa Muawiyatu lam yaqula kana manama, da Aisha da Muawiya ba su ce bacci ba ne. Wa inna ma qala usriya bi ruhihi wa lam yafqid jasadahu, an tafi da ganga an tafi da ruhin sa ne ba a rasa gangar jikinsa ba. wa farqun bainal amrayni, akwai bambanci tsakanin waɗannan. Fa innama yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi as-suwar al-mahsusa, domin abinda mai bacci yake gani na mafarki yana iya kasancewa misalai ne ake buga mishi na abubuwan da ya san su a rayuwa ta ido da ido, kamar yadda muka tattauna a baya game da mafarki da yadda ake fahimtan qawa'idu na fassara shi. Kuma dama shi Ibn Qayyim ƙwararren masani ne na fassarar mafarki, kuma littafinsa na ainihin usulul fiqh shi ne wancan ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin, da wasu wurare waɗanda ba wannan ba ya tattauna akan matsala ta fassarar mafarki da usul ɗinsa da kuma misalan da ake bugawa ɗin waɗanda za a yi amfani da abin da a gani a cikin mafarki sai a alaƙanta shi da abin da ake gani a rayuwa da kuma alfanu ko cutarwar wannan abu, sai a fassara shi. Abinda ka gani jini ko makami ko rana ko ruwa ko doki ko kaza a cikin mafarki, to sai ka alakanta shi da irin wannan halittar a rayuwa da kuma me ya tabbata game da ita da Qur'ani ya ambata ko sunna ta ambata ko kuma kalta ta rayuwa ta tabbatar, in kun tuna dumin wannan tattaunawa baya. To shine yake ishara anan cewa shi mafarki misalai ne ake buga wa mutum akan abubuwa da ya gani a cikin mafarki da alakanta su da abubuwan da ake gani ido da ido. Dan haka fayaraka annahu qad urida bihi ila sama, in aka ce mafarki ne to zai zama kenan ya ga kamar an tafi da shi sama. Aw buhida bihi ila makkata wa aqbar al-ard, ko ya ga kamar an tafi da shi zuwa garin Makka da sauran kasashen duniya. Wa ruhuhu lam tas'ad wa lam tadhhab, in an ce mafarki ne sai zama ran shi bai hau sama ba, bai tafi ko ina ba. Wa innama malakur ru'ya daraba lahul misala, sai zama mala'ikan mafarki mai kyau shine ya buga mishi misalan. Wallazina qalu, waɗanda ko suka ce urija bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta'ifatan, wanda suka ce an yi tafiyar da shi ne shi da kansa da jikinsa, to mutane ne kala guda biyu. Ta'ifatun qalat urija bi ruhihi wa badani, wace dai magana ce mai rauni cewa mafarki ne, magana ce mai rauni, wanda ko suka ce an tafi da shi ne ba mafarki ba, wasu suka ce an tafi da shi ne da ruhinsa da jikinsa, wannan ita ce magana mafi inganci. Wa ba'ifatun qalat, wasu kuma suka ce urija bi ruhihi wa lam yafqid badna, an tafi ne da ruhinsa amma bai rasa gangar jikinsa ba. Wa ula'i lam yuridu anna al-mi'raja kana manaman, masu wannan magana cewa ruhi kamar da ita ce aka dauko daga Aisha wadda bata inganta ba ita da Muawiya, ba sa nufin cewa a bacci ne. Wa innama aradu anna ruha zataha usriya biha, suna nufin shi kanshi ran an tafi da shi cikin dare. Wa urija biha haqiqatan, an kuma haudu ita sama da gaske. Wa basharat min jinsi ma tubashir ba'da al-mufaraqa, ruhin ya gamu da nau'o'in irin abinda ruhi da dan adam ke gamuwa da shi bayan ya rabu da jiki, bayan mutuwa ko a cikin suma. Wa kana haluha fi zalika ka haliha ba'da al-mufaraqati fi su'udiha ila as-samawati sama'an sama'an hatta tantahi biha ila as-sama'i as-sab'a, sai zama abin da ya faru da ruhin shine irin abin da ke faruwa da ran dan adam bayan ya rasu, yadda rai ke hawa sama sama bayan sama sama bayan sama har ya kai zuwa sama ta bakwai, kuma ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Bukhari ya fitar da Abu Dawud da cewa idan aka karbi ran mumini idan shi sukan kafe ya kalli sama yana kallon ran, Allah ka sa mu a cikin muminai. To wannan ruhi za a nade shi a cikin wani kyalle na almiski mai kanshi, mala'ikun za su tafi da shi suna hawa da shi sama bayan sama, duk inda suka je za su kwankwasa a bude ana lale maraba da zuwa a ce waye wannan mai kanshi, su ce wani dan wane ne, wani dan wane ne, Allah ka sa mu a cikin wanda za su tsira har akai zuwa sama ta bakwai. Sannan ne kuma Allah subhanahu wataala zai bada umarni cewa a sanya ruhin a wuri kaza, ko a ma'ajiya ta cikin tsuntsaye dan na shahidai ne kenan, ko a wata ma'ajiya ta musamman a cikin aljanna a cikin wani wuri da ake story waɗannan rayuka, Allah ka samu a cikin wanda za su tsira. To yace to sai kenan a ce ruhin abin da ya faru gare shi shine irin wannan abin da ke faruwa ga ruhin dan adam mumini bayan rasuwarsa fataqifu bayna yaday Allahi azza wa jalla ruhin nan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa ya'muru fiha bima yasha Allah ya umarci da abin da yaso thumma tanzilu ila al-ard sannan a saki saukar da ta zuwa duniya a san da za a saukar da shi zuwa duniya daidai lokacin da zai zama shi kuma wannan gangar jiki wanda yanzu fankoce kawai an riga an gama mata sutura an saka ta a cikin makwancinta a cikin lahadinta a cikin kabarinta sai Allah ya sa a dawo da ruhin zuwa ga mamacin ya sake zuwa ya sake shiga cikin jikin a daidai lokacin da mala'iku masu tambaya a kabari za su tashi wannan bawan Allah dan gabatar mishi da wannan tambayoyi sananu na kabari Allah ka sa mu tsira yace to sai a ce kenan kamar irin wannan yanayin ne ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai ya ci gaba da cewa wallazi thumma tanzilu ila al-ard wallazi kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lakal isra'i akmalu mimma yahsulu lirruhi inda al-mufaraqa a kashin gaskiya abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cikar falala da girma da daraja fiye da abin da yake faruwa ga rayukan mutane mu'minai a bayan rabuwa ta mutuwa ba ɗaya bane na manzo Allah ya fi falala da daukaka salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ma'lumun anna hadha amrun fawqa ma yarahu an-na'ib malan yace abu ne da yake sananne ga kowa cewa wannan abin yafi karfin abin da mutum ke iya gani a cikin bacci lakin lamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi muqami kharqil awa'id yayin da manzon Allah yana kan wani burbushi ne na aikata abubuwa waɗanda suka keta al'ada suka keta al'ada anan wato sunnar rayuwa da aka sani ta yau da kullum to Allah ya bashi falala da daukaka da mu'jiza wacce zai aikata wasu abubuwa ko kuma wasu abubuwa su fada shi da suka saba wa al'ada hatta shukka batsalu har ya zama an tsaga cikin sa wa huwa hayyun alhalin yana raye la ya ta'allamu bidhalika ba tare da ya ji wani zafi ba a lokacin kuma babu likitoci babu anesthesia babu wani operation aka mala'iku ne Allah ya aiko su kamar da ya tabbata a kissarsa tun yana yaro kankani wanda suka zo dinnan suka same shi a kauyuka na su a Banu Sa'ad waɗanda suke masu rainansa suka zo suka kama shi suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka tsaga ta suka wanke ta da wani ruwa daga aka zo da shi na musamman aka cire wata tsoka baka a ciki aka tafi da ita wanda ita ce raban shedan daga cikin zuciyarsa aka sake maida zuciyar nan aka dinke ta tsaf aka maida ta cikin kirjinsa aka dinke komai lafiya lau ya miki wannan abin da aka mishi shi ma ya saba wa al'ada ba a saba gani ba shi ne ake nufi da khawariqul awa'id khariqul ada to kaga tun farko da ma rayuwarsa ta wuce haka to da haka a gare shi ba wani abu bane sabo don wani abu ya faru kuma wanda ba a saba gani ba irin wannan sun faru da yawa da yawa da yawa in kana son ganin sai kuma wancan littafin na Al-Imam Al-Baihaqi da Ra'ilun Nubuwa dama dan abin da yishi kenan haka a cikin littafin Ash-Shifa bi Wafa'i Huquqil Mustafa na Al-Imam Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsubi rahmatullahi alayhi shi ma ya kawo su da yawa da yawa sai dai dole kai hankali da waɗanda ba su tabbata ba a cikin wanda suka tabbatan kuma akwai wadatuwa akwai abin da ya isa ai hujja da shi dan tabbatar da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa hayyun la yata'allam urja bi zati ruhihi al-muqaddasa haqiqatan min ghairi imatatin an tafi da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne tafiya ta gaskiya ba tare da kuma ya mutu ba mutuwa bace irin yadda mu sauran mutane sai idan mutun ya mutu ne ran yake fita ya tafi wa man siwahu la yanalu bi zati ruhihi su'uda ila as-sama'i illa ba'da al-maut wal mufaraqa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai samu wannan falalar ba sai in ya mutu sai in ya mutu da imani Allah ya so shi da mutuwa da imani Allah ka samu a ciki to sannan ne zai samu falala a dauki ran shi a kashi sama fal anbiya'u kadare su annabawa inna mastaqarat arwahuhum hunaka ba'da mufaraqatil abdan su zukatan su ruhin su ya tabbata ne a sama bayan ya rabu da jikin wa ruhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'idat ila hunaka fi halil hayati thumma adat shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruhin shi ya je wannan wurin yana raye kuma ta dawo mishi wa ba'da wafati bayan kuma ya rasu alaihi salatu wasalam istaqarat fi rafiqil a'la sai ruhin kuma ya kuma ya tabbata a wannan wuri madaukaki na kusanci da Allah subhanahu wataala ma'arwahil anbiya tare da sauran rayukan annabawa alaihi musallatu wassalam Allah ya musu tsira da aminci gaba ɗayan su wa ma hadha duk da wannan falaha ishrafun alal badni wa ishraqun wa ta'alluqun bihi duk da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ta koma tana makwabtaka da Allah sirrafikil a'la to amma kuma tana nan tana da alaka da jikin shi mai daraja wanda ke kwance a cikin kabarin shi mai daraja a kasar Madina tana da kuma ishraq tana haskaka wannan jiki tana rataye da jikin bi haifu yaruddu salama ala man sallama alaihi shi sa Allah ya bashi falala alaihi salatu wassalam yana mai da sallama ga duk wanda yaje bakin kabarin nan a cikin kasar Madina idan ka je ka tsaya kace assalamu alayka ya rasulullah nan take Allah zai dawo mishi da rayuwarsa ya mai maka da sallamar da kai masa kamar da al-imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce a cikin sunan dinsa game da haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Hurairah da isnadi kyakkyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi hatta arudda alayhi salam babu wanda zai mun sallama sai Allah ya dawo mun da ruhi na maiwa da wannan mutumin sallamarsa sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa bi hadha ta'alluqi ra'a Musa yusalli fi qabri a irin wannan yanayin ne na rayukan annabawa da suke ta'allake da jikin su dake kwance a makabarta ruhin kuma na sama amma har yanzu akwai saduwa tsakankanin su a irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa alaihi salam a daren dai Isra'il kamar da Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik Imam Muslim ya fitar daga Anas dan Malik haka Imam Al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa shi ma ya fitar manzon Allah yana cewa marartu ala Musa indal kasib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi laylat al-Isra cewa na wuce ta kabarin annabi Musa a daren Isra'i yana tsaye a kabarinsa yana sallah to kaga irin wannan da ya wuce abinda zaka ce sai ka fahimta da hankalinka sai dai in kana so ka bi daji domin ko cewa da ake munkarin da nakiri suna zuwa kabari su tada mutun zaune su mai tambaya idan dai ka taba ganin kabari ka san ba zai a tada mutun zaune ba a bisa dabi'a da in za a tada shi to dole sai an kwashe kasar sama sannan ne zai tashi zaune ko to ba ruwanka sai ka bari inda kaje ka gani ko mun gani Allah ya samu cika da imani yawa to haka wannan ma yafi karfin hankalin da Allah ya baka ba za ka iya fahimtar shi ba tunda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka nan musulmi mumini ahlus sunna to kai ka yadda idan ka ja ka ce baka yadda ba to akwai wato alama tambaya game da yaddarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka bi daji kenan irin yanda waɗancan suka bi daji da aka yi Isra'i da Mi'raji suka ce ba su yadda ba to kai ma yanzu manzo Allah ya bada labarin wani abu da ya gani a Isra'i wannan tun kafin a yi Baitul Maqdis din ne yace indal kasib al-ahmar a wurin jan yashin nan inda kabarin annabi Musa din yake shi sa yake ce musu da ina wajen da na nuna muku kabarin ko amma ya bada labarin irin yanayin kasar da ke wurin yace ya ganshi yana sallah a kabarin sa to kuma wannan yana nuni zuwa ga su annabawa har bayan mutuwa suna ci gaba da ibada kenan su annabawa ne ba irin su ɗaya da sauran mutane ba wallahu ta'ala a'lam yace wa ra'ahu fi sama'i sadisa sannan kuma a wannan daren da ana wucewa aka tafi mi'rajin sai dai sai ga annabi Musa kuma a sama ta shida bai kuma ce mishi kai ba yanzu nan mu gamu da kai a kabarinka ba saboda wannan yanzu gani ne na daban a sama ganin da ya mishi wancan shine na ruhi da ya ta'allaku da jikin wannan kuma gani ne na inda Allah ya aje annabawa su rafikal ala wa ma'lumun annahu lam yu'raj bi Musa min qabri kuma mun sani cewa shi annabi Musa bai yi mi'raji tafiya daga kabarin sa zuwa sama ba summa rudda ilayhi ballantana a ce daga baya ne an dawo da shi wa inna ma zalika muqamu ruhihi wa istiqraruha a wannan saman mazaunin ruhin sa ne wa qabruhu muqamu badnihi wa istiqrarihi shi kuma kabari mazaunin jiki ne ila yawmil ma'ad har zuwa ranan tashin duniya al arwahu ila yawmil ma'ad al arwahi ila ajsadiha zuwa ran da za a maida ruhi zuwa ga tukuna fara'ahu yusalli fi qabrihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa yana salla a kabarin sa, wara'ahu fis sama'i sadisa, kuma ya gaishi a sama ta shida, kama annahu sallallahu alaihi wasallama fi arfa'i makanin firafiq al'ala, kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da muke magana yana wuri mafi daukaka a can sama, mustaqirran hunaka, ya tabbata a can, ubadunuhu fi darihihi ghayru mafqudin, amma kuma jikinsa mai daraja yana cikin kabarinsa mai alfarma, ba a rasa jikin ba, jikin na cikin kabarin har yanzu da muke magana, amma kuma ruhin yana sama. Wa idza sallama alaihi almusallimu raddallahu alaihi ruhahu, amma kuma duk sa'adda wani mai sallama yayi masa sallama, sai Allah ya dawo masa da ruhin sa hatta ya rubba alaihi salam, har ya mai mishi da wannan sallama. Wa lam yufariq almala'a al'a, ba tare da kuma ya rabu da can saman ba. Wa man kasufa idraku, wanda duk fahimtar shi tayi kauri, shine kasufa, ta zama condense, abu ya kauri kamar yadda kuma yake kitiftif haka, wato ya zama mutum bayi da muruna, bayi da saukin sha'ani, ya kasa wucewa ta yadda ya kamata ya wuce. Idan abu ya kauri yanzu in ka zuba shi a cikin rariya, kaga ai ba zai sinkin ba, saboda yana da kauri, yana da abin nan kusuf. To idan ya zama fahimtar ka mai wuyar sha'ani ce, murdaddiyar fahimta gare ka, wa ghalazat tiba'uhu, dabi'arka ta yi karfi, ta zama mai nauyi, an idraki haza, ka kasa fahimta wannan, falyanzur ila shamsi, to kalli sama, fi ulumi mahalliha, ji irin nisan inda sama take, wata alluqiha, da yadda take a sama ta yi ta'alluqi a sama, wa ta'siruha fil ardi, amma kuma kalli tasirin rana ga duniya. Ranar nan tana ta nisan kilomita dubban miliyoyi, amma kuma amfaninta daga haskenta da energy da take ba duniya da buƙatuwar da halittu da tsirrai da dabbobi suke zuwa gare ta, da kuma yadda suke samun wannan baiwa daga gare ta, da kuma yadda suke jin zafin ranar da wannan nisan. Wa hayatul nabati wal haywani biha, ka kalli yadda rayuwar tsirrai da halittu take faruwa bisa sanadin rana. Haza wa sha'anin ruhi fauka haza, to wannan ma kenan, al'amarin rai ya wuce haka, al'amarin tsakanin rai da jiki da dangantaka su ya wuce haka, ka duba nisan rana amma ji alaƙata da duniya. Falaha sha'anu, ita rana tana da sha'ani, walil abdani sha'anu, jukuna ma ruhi na da sha'ani, jukuna da sha'anu. Wa hadhihi an-naru, wannan wuta ta rana, takunu fi mahalliha, tana wurinta, wa hararatuha tu'athiru fil jismil ba'id anha, sai kaga wuta ko ta rana din ko kuma wuta a nan duniya tana wani waje, amma kai kana tsaye a wani waje daban, sai ka ji zafin rana, zafin wutan yana tasiri a jikinka. Idan aka hura wuta ko gobara ta tashi ko wani abu ya faru, sai kaga kana tsaye a wani waje wanda ba cikin wutar bane, amma kuma jikinka na jin tasirin zafin, kuma zai iya cutar da kai. Ma annal irtibata والتعلق الذي بين الروح والبدن اقوى, tare da cewa dangantakar da ke tsakanin jiki da ruhi tafi karfi fiye da wannan. Allah tun bayan da ya sanya halitta ya saka ruhin sa a jiki, sai da ma ruhin nan shine kamar wato wani abin nan inji da ke tada wannan halitta, kuma ruhin nan zai ci gaba da lazimtar jikin nan, ba zai rabu da shi ba har sai sa'ad da jiki ya wayi gari bai da salahiyar duke ruhin, shine mutuwa kenan. Ruhi yakan bar jiki ne kawai a lokacin da jikin ya zama too damaged ko too old ko too abin nan impure, ya lalace jikin, ba zai iya holding wannan ruhin a ciki ba, to sannan sai Allah ya zare ruhin. Sannan bayan Allah ya zare ruhin, kuma Allah yana da wata ma'adana da yake aje ruhi na al'ummar da ya ba su halittar, sannan kuma daga baya dawo musu da shi a tashin alkiyama. Sannan kuma Allah ya ki ba kowa fahimtar ya ruhi yake, daga ce wa yas'aluka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila, suna ta tambaya ka game da ruhi, ka ce musu ruhi wani al'amari ne na Ubangiji, kuma ba a ba ku ilmi ba sai dan kadan. Har yanzu da muke magana, duk da irin wato scientific breakthrough da ake da su, irin bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ake ganin an gano irin abubuwa daban-daban da siddabarin da ake da kwakuduba da na'urorin ganin kwaf da ake da su waɗanda suke ganin komai har yanzu ba su iya ganin ruhi ba da fitar shi daga jiki da sauransu har yanzu ba wanda ya isa ya ce balantana a fara tunanin ya zai analyzing din shi wani irin material ne aka kera shi ya yake da sauransu babu wannan ilimin saboda Allah ya riga ya yi sirrin din shi ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da Allah ya so ya bada ilimin da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al'amarin ruhi ya fi karfin na ya fahimta ibnu qayyim yana wannan magana ne a matsayin authority a wannan harka saboda littafi gare shi musamman sunan shi kenan kitabur ruh wanda mun taba hujja da shi a wani mahalli a baya wallahu alam yace fa sha'anul ruhi a'la min zalika wa altaf sha'anul ruhi yafi wannan zurfi yafi wannan wahala fahimta sai ka waka yake cewa fa qul lil uyunir rumdi iyyaki an tara sana shamsi fastag shay zalamal layaliya wannan baiti ne daga cikin wata doguwar kasida wacce ya kawo ta anan ya kawo baiti guda daya anan amma a cikin littafin madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda sharhi ne na littafin al-imam abu isma'il al-harawi da yayi na abin nan na sufanci a cikin fasara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafi ne muhimmi na ibnu qayyim a babi na tarbiyyar zuciya madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a can ya kawo ta da yawa kwarai ba baituka da dama babu ishara kuma izuwa ga waye ne waƙar abinda ke nuni kamar waƙa shike tashi ta kanshi wallahu alam ma'anar baiti shine faqul lil uyunir rumdi kace da idanuwa waɗanda suke da kwantsa iyyaki an tara sanar shamsi ahir kai da kake da ciwon ido idan kana kwantsa ko kana a fulu ko ka kamu da wani ciwon ido idan ka yi jazir kamar kana shaye-shaye to kar ka fito kana kallon sanar shamsi hasken rana fastabshi zalamal layaliya ka deje ka nemi duhun dare yafi maka sauki idan ka samu ya warke amma hasken rana ka kyale wa masu ido lafiyayye za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am har yanzu ana iya samun wani wanda Allah bai mishi kashafi amma abinda ba a so shine iddi'ai Allah ya bayan annabawa Allah ya wasu mutane wasu abubuwa khawariqul ada sayyidina Umar yana daga cikin su Allah ya mishi kashafin abubuwa da dama ya gansu ba dole ya zama irin na annabawa ba Allah yana iya mutum ilhama idan mutum alakar shi da Allah ta kusanci Allah ya yarda da shi Allah ya so shi ko Allah ya so bayyana mutane wani abu ta hanyar sa Allah na iya masa sai dai wannan zai zama dalili akan shi kenan kuma a mai da shi wani kamar boka ko abun kwaikwayo kamar da muka faɗa da zumun yi karatu shine ba a gina hujjar addini akan khawariqul ada ba a gina ta akan haka ana gina ta ne akan hujja ta addini ta ilimi amma yana iya yiwuwa ga wani sannan kuma ba daidai bane mutum ya je ya tarya da yana shiri yana training dan ya samu wannan irin abin da wasu shehunne suke ko sufaye ko masu mu'amala da aljanu sannan bayan wannan kashafi da ake iya samu ana iya samun kuma na aljani na aljani domin ita khawariqul ada akwai musadafa ita ce mataki na farko sannan akwai ihana akwai karama sannan akwai mu'ujiza musadafa shine wani abu ya faru da kai wanda asalin shi kawai kokarin ka ne ka baka san da kai ga haka da kai wani abu na firasa ko wani kwazo sai kai wani abin da ba a saba ganin shi ba wannan yana faruwa ga mutane da dama a maganganunsu ko ayyukansu ko a abinda suke na sana'o'insu su yi wani abu wanda zai zama ai ta mamake shi a duniya to wannan yana zama musadafa ne to akwai kuma ihana wanda tana faruwa ne wanda zai zama an samu khariqul ada tare da shi amma kuma ba mutumin kirki bane kafiri ne ko fasiki ko fajiri ko boka to wannan Allah ya wulakanta shi ne isa daraji ne sai kuma karama wacce take faruwa ga waliyan Allah ba tare da iddi'ai ba tare da abin nan an turke su ba a ce sai sun kawo yadda ake mu annabawa ba tare da kuma sun yi iddiayin cewa za mu iya kaza ba yakan faru ne shi kawai haka su ma ba su san zai faruwa wasu ma sai bayan shude wasu ake ganin cewa ashe da gaske ka bani sai kuma mu'jiza wanda ita kuma sananniya ce wallahu alam. Na'am.